الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 23 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 14 ga watan 1 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Alkur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 17 a bangaren lissafi suratul Isra kafin darasi na yau ba laifi ɗan tambayoyi su kan iya gabata. Na'am. Tambayar ɗan uwa shi ne laifin cin riba. Shin yake banta da wanda yake bayarwa ko kuma ya haɗa da mai bayarwa da mai karɓa? Kamar yadda nasli daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana laifi na riba ya haɗa mai bayarwa da mai amsa domin a cikin hadisin yake cewa la'ana Allahu akilar riba sai ya ce wa munkilahu wa shahidahu wa katibahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah ya la'anci wato mai cin riba akilar riba wato shine wanda yake karba kenan an gane ku sai ya ce wa mukilahu da shi wanda yake bayarwa kenan an yi amfani da lafazin al'akali domin shine galibin abun na farko wanda mutum yake gabatar ma kansa domin sai idan mutum ya koshi sannan wasu abu suke biyowa baya amma ba dan kasancewar ka ce kai da ka amshi riba ai ba ci ba kai motar hawa ka saya ko tufafi ka dinka ko gida ka gina ka shiga an gane ku shine anan yace la'anallahu akilar riba Allah ya la'anci wato mai cin riba kenan yakan iya zama jumla ce khabariya amma bi ma'ana insha'iyya addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi ga duk mutumin da yake cin riba ko kuma ya zamanto jumla ce khabariya labari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake badawa la'ana Allahu akilar riba tintina Allah ya tsine ma mai cin riba sai ya ce wa munkilahu da shi wanda yake bayarwa kenan da mai amsa da mai badawa gaba ɗayan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'ance su na uku sai yake cewa wa shahidahu da wanda yake shaida sannan kuma wa katibahu da wanda yake rubutawa gaba ɗaya dan haka so da yawa jama'a sukan fahimci cewa wanda ya bada shi yake da laifi ba wanda ya bada ba kadai yake da laifi farko sai da aka gabatar shi mai karba sannan aka biyo baya da mai badawa saboda inda baka amsa ba shi yaya za a yi bada idan kowa ya ce baya bukata to yaya za a yi zai bada inda a ce jama'a za su kaurace ma irin waɗannan bankuna ai za a wayi gari bankunan sirri to jama'a su suke zuwa suke amsa na'am kamar ni daga tuta ta kasa sai wanda ake dome ta shine kake tambaya irin wannan tsayuwa ba ta halatta haramu. Idan za a daga wata tuta ta ƙasa a ce kowa sai ya ƙame ya tsaya, girmamawa ce, girmamawa wadda ba wanda yake cancanta face Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Wannan tsayuwa baya dacewa, kwata-kwata baya halatta. Shi yin tuta ba laifi bane ba, ƙasa ta yi tuta ta yi dirako ta ce ga alamarta, wannan ba laifi bane. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbansa suna da tuta ta musamman, yana da tuta ta musamman wadda in an fita fagen daga, an gane ku, tuta ta musamman. Me yasa? Saboda a ware tsakankanin ka, ware tsakanin jama'ar ka da wadda ba taka ba. Don haka yin tuta ba laifi bane ba, amma girmamawa wadda ake mata. Misali wannan tsumma a ce in za a daga shi kowa sai ya tsaya cakkar wanda ya motsa, to wannan kwata-kwata bai dacewa. Tunda asalin ba karantarwar addini ba ce, karantarwa ce wadda take ta dagut. Kafirai su ne suka zo da wannan abu, mu kuma muminai iya abin da yake kanmu mu saba musu. Lalle yin tutar ba laifi bane ba, amma tsaya mata wannan baya dacewa, baya halatta. Na'am. Na'am, sinna. Kamar hutu da ake badawa a wasarani ku? Alhamis da Juma'a. Wai kamar kebanta ranar Alhamis da Juma'a da hutu. Wannan ƙwarai shi ne wanda ya dace a shirance. Musulmi su saba ma Yahudu da 'yan mushaw. An gane ko, ita rai tana buƙatar hutu. Kenan, domin su sun zaɓi ranar Asabar su Yahudawa, 'yan mushaw suka zaɓi ranar Lahadi. To mu jama'a ta musulmi dole mu saba musu. Don haka wani malami ya wallafa littafi, ya haɗa dalilai masu gamsarwa, ya yi bayani mai tsawo akan haramcin keɓantar ranar Asabar da ranar Lahadi game da hutu. Domin kasancewar rane ku ne waɗanda suke na idin Yahudawa da 'yan mushaw, mu kuma musulmi kamata ya yi mu saba musu. Wanda duk da cewa mu ba mu ga lokacin, amma mun ji ana faɗa, an ce da a lokacin Jurahman Alhamis da Juma'a su ne ranakun hutu a Niger. Daga baya ne aka canza, aka maida su da Lahadi. Lallai ana faɗa, amma ba mu san da haka, ba mu san matabbacin haka. Alhamis da Lahadi ne ko? Yawa, Alhamis da Lahadi ne. Alhamis da Lahadi. To abin da ya kamata kenan, da ita Lahadin sai a dawo da ita da zamanto Juma'a, kenan Asabar da Lahadi a bar musu kayan su can. Kamar ni?
Kamar imam. Kamar gurgu ko makawo ko wani wani mai abu kamar da ne zai.
Ya halatta ya limanci?
Ya limanci ko
wai misali tambaya yake, kamar makahu ko wanda yake gurgu ko wanda yake da dai wata illa a jikinsa, kamar mai yankakken hannu ko mai yankakken kafa da sauransu, shin ya halatta su zamanto limamai, su yi limanci? Dangane da makahu dai babu wata illa game da limancin shi, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi yaki ya bayar da Abdullahi ibn Ummi Maktum cewa shi ne khalifansa a birnin Madina, wannan kuma shi ya ringa jagorantar jama'a a wajen sallah. Limancin makahu wannan ja'iz ne, halaka ne, babu wani tantama a kai shi. Shi ma haka nan gurgu yakan iya limanci idan zai iya yin sallah a tsaye, amma in gurguncin shi baya hana shi, yana hana shi yin sallah a tsaye, sai dai a zaune. An gane ko? To wannan bai ya dacewa ya zamanto limami ratibi na yau da gobe. domin ka'ida illi imami na sallah a zauna dole mamu zama za su idan yayi sallah a tsaye sai za su dole kenan anan a samu wanda yake da ikon yin sallah a tsaye in gurguncin shi kenan zai hana shi yin sallah a tsaye baya halatta ya zama limamin karatu biyu to amma kun hadu shi wanda yake gurgun yafi ku karatun alqur'ani yafi ku iya sallah dole shi zai yi limanci kuma dole za ku zauna an gane ko misali wannan ya kama ne kuna cikin tafiya ko an hadu sai ya zama to yafi ku karatu dole shi zai yi sallah a zauna to dole zama za ku yi kamar yanda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fado daga kan abun hawansa aka yi dace da wurin kututturen dabino ne sai ya karce shi manzon Allah ya yi rauni sai ya zama to baya iya tashi ya tsaya sahabbai suka je gaida shi lokacin sallah yayi manzon Allah ya wuce gaba yana zaune ya kabbara sallah sai suka yi tsaye manzon Allah sai ya musu nuni cewa su zauna suka zauna da aka gama sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku san da cewa an sanya limami kadai dan ayi koyi da shi manzon Allah yace idan yayi sallah a tsaye ku yi sallah a tsaye idan yayi sallah a zaune ku yi sallah a zaune gaba dayan ku kaga shi yana zaune su suna tsaye sai ya musu nunin cewa duk su zauna gaba dayan su suka zauna dan haka kenan in har ya kama kenan gurgun yafi ku fahimtar alqur'ani da sallah kenan anan in zai muku sallah dole za ku zazzauna kuma a zaune za ku yi amma a maida shi limami ratibi yau da gobe wannan kwata-kwata baya dacewa dan shi mai yankakken hannu wannan shi ma babu wata illa game da yin limancinsa duk da cewa wasu malamai sun karhanta amma dai yakan iya yin sallah na'am
malam kamar tashi da ake kamar wani mushi ya
halatta wannan baya halatta idan mushi ya shigo yara su tashi su tsaya kwata-kwata baya halatta haramu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana da nassi wanda yake sahihi na cikin muslim fare baya halatta wato a tashi a tsaya ma mutum an gane ko inda zaka tashi sai dai ka tashi ka tarwo mutum kamar misali a matsayinka na bakona na ga katin karo ne to ba laifi ba ne in tashi in taryo ka amma haka ka zo wuri in tashi in tsaya sai ka zauna in zauna wannan kwata-kwata baya halatta haramu ne dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa akan haramcin haka hadisin da suke kafa hujja da shi su waɗanda suke famar su halatta haka hadisin yana cikin sahihu muslim na lokacin da Sa'd ibn Mu'adh Allah ya kara masa yadda manzo Allah ya sanya aka zo da shi lokacin da Banu Qurayza wanda kawayensa ne suka ce sun yadda da hukuncin da ya yanki wanda su ko sun warware alƙawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya zo ya tunkaro manzo Allah sai ya ce qumu ila sayyidikum ku tashi sai ya ce ila sayyidikum ila anan bi ma'ana ku tashi ku taryo shugabanku inda a tashi a tsaya masa domin girmamawa cha zai yi qumu li sayyidikum sai ya ce qumu ila sayyidikum a wata riwaya sai aka samu ziyada sai ya ce qumu ila sayyidikum fa anziluhu ku tashi ku taryo shugabanku kenan ku sauke shi daga kan abun hawansa ku kama masa ya sauka to wannan hadisin shine suke kafa hujja da shi ai ya halatta babban mutum in ya zo wuri a tashi a tsaya wannan haramu ne kuma wani sahabi yake cewa duk da kimantawar da muke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yanda muke darajanta shi yace wallahi in ya zo wuri ba ma tashi mu tsaya domin mun san yana ki yana kyama ya hana mu game da haka
dole yayi tsarki ko
wai ruwa da sabulu ya shiga shi mutum yakan iya tsarki da shi idan ruwa sabulu ya shiga cikin shi ya canza masa launi ko ya canza masa kanshi ko ya canza masa dandano to baya halatta a yi tsarki da shi domin tsarki ibada ne ana yin shi da ruwa wanda yake al-mubdal ruwa wanda yake kenan sake ba kaidi wanda launinsa bai canza ba dandanansa bai canza ba kanshinsa bai canza ba duk wanda dai daga cikin sibobinsa guda uku ya canza, baya halatta ayi sarki da shi kamar yadda baya halatta ayi arwalla da shi ko wanka wanda yake na ibada. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun tsaya karshen wato aya ta 25 a cikin wannan sura ta 17 suratul Isra, wanda kafin ta 25 ta 23 har zuwa kan ta 25 bayani ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake mana dangane da haƙƙinsa da haƙƙin mahaifa. Wanda mun yi bayani a baya, haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala shi ke sama da haƙƙin kowa da komai. Bayan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala, babu wani haƙƙi mai girma da yake kan bawa sama da haƙƙin mahaifa. Kamar yadda a wannan aya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haɗa mana tsakanin haƙƙinsa da haƙƙin mahaifa, wanda ayoyi da dama sun maimaito a baya tun a cikin suratul Baqara. Ubangiji ta'ala ke cewa, wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana, haka a cikin suratul Nisa, wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana, kadhalika a cikin suratul An'am, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana, sannan a wannan sura sai ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, Ubangijinka yayi umarnin kada ku bauta ma kowa face shi, ma'ana kada ku bauta ma kowa face shi. Al-qada'u anan kamar yanda bayani ya gabata, ma'anarsa shine al'amr, ai amara rabbuka alla ta'budu illa iyya, Ubangijinka yayi umarni kada ku bauta ma kowa sai shi, shi kadai kar a sanya masa kishiya, kamar yanda yace alla tushriku bihi shay'a. Sai yace wa bil walidaini ihsana, uwa da uba ku kyautata musu matukar kyautatawa. Wanda mun yi bayani dangane da hikimomi da Allah yake hada tsakanin haƙƙinsa da haƙƙin mahaifa, kamar yadda malamai suka ambata, wanda a farko dai Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mahaliccin kowa da komai, komai da kowa da ka gani Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya samar da shi daga babu. An gane ku? Ubangiji ta'ala ne ya samar da shi daga babu. To bayan haka, uwa da uba su ne sababin samuwar kowa a duren ƙasa, sai wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tuge mana, kamar yadda Adam Allah ya samar da shi ba tare da uwa da uba, kamar yadda Hawwa an samar da ita da uba amma babu uwa, kamar yadda Annabi Isa an samar da shi da uwa amma babu uba, amma kowa da ka gani uwa da uba su ne sababin samuwarsa. Sana abu na uku, abu na biyu, Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai ni'ima wanda yake jaddada ma bayi ni'imominsa, shi yake azurta bayinsa, yake ciyar da su, yake shayar da su. Idan ka ɗauka su kuma uwaye su ne sababin wato duk abin da ɗa yake ci, yake sha, yake sutura da shi. An gane ku? Allah shi yake azurta kowa da kowa, kowa da komai. To amma ɗa wane ne yake samo masa ci da sha da tufafi da komai? Uwa da uba su ne Allah ya dora ma, kamar yadda ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Idan ka ɗauka kuma abu na uku, hikima ta uku, Ubangiji ta'ala shi ne ke tarbiyyantar da bayansa, shi yake sanar da kai abin da da baka san shi ba, domin duk wanda ya zo duniya ya zo ne a matsayin jahili bai san komai ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne yake sanar da bayansa, yake tarbiyyantar da bayansa, kamar yadda yake cewa wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. To anan tare da cewa Ubangiji ta'ala shi yake tarbiyyantar da bayansa, anan wane ne yake kula da tattalin da har ya kai lokacin da zai shiga hankalinsa ya san abin da zai amfane shi ya kusance shi ya san abin da zai cutar da shi ya nisanta kaga uwa da uba su suke kula da tarbiyar yaya to dan haka anan kenan Allah shi ya halice mu uwa da uba kuma su ne sababin samuwar mu Ubangiji ta'ala shi ke azurta bayansa uwa da uba su ne sababin cinmu da shanmu ta hannunsu yake biyowa kamar yadda Ubangiji ta'ala shi yake tarbiyantar da bayansa uwa da uba su ne sababin tarbiyantar da kowane da saboda su suke kokarin su fahimci yaya ake tarbiyantar da ƴaƴa akan tabarki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala to dan haka Ubangiji ta'ala yake hada haƙƙinsa wato da haƙƙin mahaifa domin ya nuna mana girman haƙƙin mahaifa shine yace imma ya buluganna inda kalkibara ahaduhuma aw kilahuma idan wato ɗaya daga cikin mahaifa aw kilahuma ko kuma mahaifan gaba ɗaya uwa da uba wato suka kai matukar girma a wajenka ma'ana dattijantaka ta cin musu kai kuma karfinka ya taso an gane ku karfinka ya kawo su kwana su ya ƙare shine yace imma ya buluganna inda kalkibara ahaduhuma idan ɗaya daga cikin mahaifa wato ya kai lokaci wanda yake na dattijantaka a wajenka kenan kai kake kula da shi aw kilahuma ko kuma uwayen gaba ɗaya uwa da uba girman su ya kawo ma'ana karfi ya ƙare kai kuma naka ya kawo Ubangiji ta'ala yace fala ta kullahuma uf kada wato kai musu wata kalima wadda take mummuna idan aka ce uf ita ce koma bayan kalima a cikin dukkan wata kalima wadda take mai muni a larabci wanda mu anan kalima wadda take koma baya shine kamar tsoki in ta fuskar fada ne idan ta fuskar aiki ne wato watsa hannu ka nuna cewa kamar an dame ka abu bai maka ba to Ubangiji ta'ala yace fala ta kullahuma uf kada wato kama mahaifanka kalima mummuna ko mun kankantarta ko wani aiki wanda yake mummuna an gane ko so da yawa malamai sukan fassara fala ta kullahuma uffin kada ka ce ma mahaifa Allah wadanku kaga Allah wadai duk wanda ya san kalimar Hausa ya san ba kalima bace ba karama kalima ce wadda take mai girma anan mu a iya abinda muka fahimta kalima koma baya a Hausa maimuni shine mutum ya maka tsoki to daidai da tsoki baya halatta kama mahaifanka watsa hannu baya halatta kama mahaifanka Ubangiji ta'ala yace wala tanharhuma kuma kada ka kyare su wa kullahuma qawlan karima Ubangiji ta'ala yace ka fada musu fada wadda take ta ban girma fada wadda take ta kimantawa da darajantawa duk wata kalima mai kyau ta girmamawa ta faranta zuciya a farko ba wanda yafi cancanta kai masa wannan kalima sama da mahaifa shine Ubangiji ta'ala sai yace waqfib lahum janaha dhulli min ar-rahma ka kaskanta musu sasanni na kaskanci saboda tausayawa ma'ana ka tausasa halayenka da dabi'unka ga mahaifa wa qur rabbi rahamhuma ka ce ya ubangiji na ka ji kan mahaifana kamar rabbayani sagira kamar yanda wato suka tattale ni ina karai wanda mun yi bayanin cewa wannan addu'a ce Allah ya lakanta mana addu'ar da ya zama wajibi akan mu ma mahaifanmu domin umarni ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana wanda fa ka'ida ko umarni idan ya zo daga Allah ko daga manzonsa abinda yake fa'idantarwa wajenci dole ne da mumini ya dukufa akan yi ma mahaifansa addu'a ta cewa Allah ya gafarta musu Allah ya yi musu rahama sawa'an suna rayu ko suna mace ko da Allah ya karbi rayuwarsu suna da haƙƙin ai musu wannan addu'a an gane ku kenan anan idan uwaye muminai ne to dole ne da yi musu addu'ar Allah ya gafarta musu ya yi musu rahama suna rayu ko suna mace idan ku ba musulmi bane mahaifan idan suna rayi iya addu'ar da zai muku su shine addu'ar Allah ya shirye da su yayi ta musu addu'ar Allah ya shirye da su idan kwa sun riga sun mutu ba akan musulunci ba to baya da haƙƙin yayi musu addu'a domin yi ma duk wanda yake kafiri addu'a ta cewa Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama, sawa'an yana raye ko yana mace haramun ne. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace alwashin zai roƙa ma amminsa gafara bayan Allah ya karɓi rayuwarsa. Amma manzon Allah sai yace malam unha anka, yace la astaghfiranna laka malam unha anka. Manzon Allah yace wallahi zan roƙa maka gafara ta Ubangiji na matukar ba hane ni ba. Lokacin da yayi famar ammin nasa Abu Dalib musulunta bai mutu akan kafirci, manzon Allah yace wallahi zan roƙa maka gafara ta Ubangiji na matukar ba hane ni ba. Take yake sai Allah ya turo sako daga saman bakwai, ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahim la abwaabun hadid. Ubangiji ta'ala yace bai dace ba ga annabi da waɗanda suka yi imani tare da shi su roƙa ma mushrikai gafara koda mushrikan sun zamanto makusantansu ne, bayan ya bayyana gare su cewa ɗan wuta ne, ta inda ake gane ɗan wuta shine wanda ya mutu akan kafirci. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iya, roƙon gafara da ibrahim ya ma mahaifinsa Ubangiji ta'ala ya ce ba ta zamanto ba face dangane da wani alkawali ne da ya masa, kamar yadda ya faɗa a cikin suratul maryam sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hadiya. To shine ya cika da alkawalin a can cikin suratul shu'ara yake cewa waghfir li abi innahu kana min ad-dallin, sai ya ce falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi, lokacin da ya bayyana ga ibrahim cewa mahaifinsa makiyi ne na ubangijinsa, tabarra'a minhu, ibrahim sai ya raba hanya da shi, yayi bara'a da shi, ya raba hanya da shi, ya daina roƙa masa gafara. Ubangiji ta'ala ya jinjina masa yace inna ibrahima la awwahun halim, lalle ibrahim la awwahun mai yawan nishi ne dan tsoron ubangijinsa, kuma mutun ne wanda yake mai jimiri. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roƙi ubangijinsa ya bashi izinin ya roƙa ma mahaifiyarsa gafara, ubangiji ya hana shi. Ya nemi a bashi izinin ya ziyarci kabarinta, aka bashi izini, manzon Allah ya je ya ziyarci kabarinta, ya yi kuka, ya sanya sahabban da suke tare da shi kuka. Wannan yana nuna halaccin ziyarar makabarta koda ba ta musulmi ba ce, za ka iya ziyarta ka je kai ka ɗau wa'azi, amma addu'a ba za ka musu ba, ta cewa Allah ya gafarta musu, kamar yadda aka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roƙa ma mahaifiyarsa gafara domin ta mutu ba akan musulunci ba. Shi ne yace wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira, kace ya ubangiji na ka ji kan mahaifana kama rabbayani saghira, kamar yanda suka tattale ni ina karami, suka tarbiyantar da ni ina karami. Kaga anan da Allah ya lakanta mana addu'ar sai aka waiwayar da mu bayan mu gano irin nauyin da mahaifanmu suka dauka, muna yara kankana su suke kula da mu, suke tattala mu, suke nuna mana abin da ya dace da abin da bai dace ba, suna nuna mana abin da ya dace mu yi, abin da bai dace ba mu nisanta. To wannan shine Allah yake tunatar da mu suna da haƙƙi mu tsaya mu yi musu addu'a, saboda duk wanda ya samu tarbiyya ta ƙwarai to ya ci nasara a rayuwarsa ta duniya da makoma lahira. Kenan uwaye suna da haƙƙin dole daye musu addu'a. Wanda mun yi bayani, wani sahabi yake cewa ya rasulullahi menene haƙƙin shin mahaifana suna da wani haƙƙi bayan suna da haƙƙi a kaina bayan mutuwarsu? Manzon Allah ya ce abu na farko ya ce ƙwarai, manzon Allah ya ce kai musu addu'a, ka roƙa musu gafara. Abu na biyu manzon Allah ya ce ka zartar da alƙawarinsu, duk wani abu da suka yi na wasiyya in dai bai ci karo da shari'a ba to ka zartar da shi. Abu na uku manzon Allah ya ce ka sadar da zumunta, zumuntar da ba a sadar da ita sai a sababinsu, ma'ana duk wani wanda mahaifanka suka haɗa danganta da su ɓangaren uwa da uba, to akwai zumunci tsakaninka da su, dole ka ci gaba da sadarwa don kada ka fahimci cewa mahaifanka sun mutu shikenan, dama alaƙar tsakaninsu ne da mahaifanka shikenan, yanzu ba ƴan uwanka bane. A'a, ko da bayan mutuwar mahaifanka danginsu na wajen uwa da uba dole ka ci gaba da sadar da zumunta tsakaninka da su. Abu na hudu manzo Allah ya ce shine karrama wato abokansu. a gane ko abokan mahaifinka amannan shi dole ka ci gaba da karrama su da ziyarar su da yi musu kyauta haka nan kawayen mahaifiya shine sai ya ce rabbukum a'lamu bima fi nufusikum ubangijin ku shine masani game da abin da ke cikin zukatanku na biyayya ga mahaifa ko rashin da'a gare su lafazin a'lam ismu tafdil ne an gane ko amma baya kan babansa anan saboda sanin abin da ke cikin zuciya yake banta da ubangiji subhanahu wata'ala shine yace rabbukum ubangijin ku a'lam shine masani bima fi nufusikum game da abin da yake cikin zukatanku abin da kuka kudirce na biyayya ga mahaifa ko saba musu gaba ɗaya ubangiji ta'ala ya sani sai yace in takunu salihina in har kun kasance managarta masu biyayya ga mahaifa bayan da kun takaita kun tauye haƙƙinsu kuka ku an gane ko kuka koma zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala kuke kyautata ma mahaifanku fa innahu kana lil awabina ghafura ku san da cewa ubangiji ta'ala ya kasance mai matukar gafara ne ga duk waɗanda suke masu komawa gare shi da tuba awabin masu yawan komawa ga ubangijinsu da tuba kenan inda ka saba ma mahaifanka kai rashin da'a gare su a yanzu ka gane kuskurenka to anan ka koma zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala kake kyautata musu an gane ku to ka tabbata cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta maka duk abin da ya gabata na rashin da'a da kama mahaifa in dai ka tuba zuwa ga ubangiji ka ci gaba da kyautata musu da haka mun yi bayani a baya cewa haƙƙin mahaifa haƙƙi ne wanda yake mai girma don haka hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa waɗanda suke nuna haƙƙin uwaye haƙƙi ne mai girma domin wani a cikin hadisi na Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullahi wai a cikin ayyuka gaba ɗaya wani aiki ne Allah ya fi so menene ubangiji ta'ala ya fi so daga cikin ayyuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa as-salatu ala waqtiha sallah a lokacinta sai ya ce sannan sai me manzo Allah sai ya ce masa birrul walide sannan sai biyayya ga mahaifa sannan sai me sai ya ce masa sannan sai sadaukantar da rayuwa da dukiya domin daukaka addinin Allah hadisin yana cikin al-adabul mufrad na al-imam al-bukhari hadisi ne sahihi kaga anan Abdullahi dan Mas'ud da ya tambaya me Allah ya fi so a cikin ayyuka sai manzon Allah ya ce masa sallah a lokacinta sallah wa ake ma ubangiji subhanahu wata'ala domin ibada ce haƙƙin sa ne sannan sai me sai manzon Allah ya ce masa birrul walidaini kyautata ma mahaifa kaga bayan haƙƙin Allah sai haƙƙin wa sannan sai haƙƙin mahaifa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya gabatar da biyayya ga mahaifa akan jihadi saboda shi jihadi farilla ce mai wadatarwa an wasu suka fita fagen daga to sun sauke ma wasu sai dai akwai wasu lokuta wanda jihadi yake zama wajibi kamar yadda mun yi bayani a darasi da ya a wani darasi da ya gabata dan haka wani sahabi takanas ya taso daga Yaman yazo yace ya rasulullahi nazo ne takanas domin in yi mubaya'a da kai akan cewa in jihadi ya tashi a fita da ni an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa ɗaya daga cikin mahaifanka yake ce masa akwai ɗaya daga cikin mahaifanka a raye sai yace ya rasulullahi barki lahuma yace gaba ɗayan su ma suna raye uwata da ubana manzo Allah yace masa to kuma yace masa kana son aljanna kana son matsayinka ya dauka kai yace kwarai manzo Allah ya ce to koma ka yi jihadi ka bi mahaifanka manzo Allah ya ce maza ya koma kasarsu ta Yaman ya je yi biyayya ga mahaifansa to kaga dan haka anan manzo Allah ya gabatar da biyayya ga mahaifa akan jihadi abu na biyu ya ce biyayya ga mahaifa shi Allah ya fuso daga cikin ayyuka na uku ya ce sannan jihadi dan haka babu abin da yake janyo ma bawa kunci a rayuwarsa da kaskanci da talauci da dukkan wani abu wanda yake na damuwa a rayuwarsa sama da saba ma mahaifa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa babu wani zunubi wanda yafi kamaci Allah ya gaggauta ma mai zunubin hukuba a nan duniya tare da abin da ya tanada masa na azaba a gobe kiyama, bazan Allah ya ce sama da zalunci da saba ma mahaifa. Yanki zumunta shi ne saba ma mahaifa, domin duk wanda yake saba ma mahaifansa baya musu biyayya, to tun daga duniya Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai fara nuna masa kuskuren shi kafin a waye gari kiyama. Duk wani abu da yake so ba zai samu ba, ba abin da zai hadu da shi face kaskanci da wulakanci. An gane ku? Dan haka kenan ka'ida dai abin da muke so mu gane. Shi mahaifi yana da haƙƙin a duk lokacin da yace kai kaza. In dai ba Allah ba ya haramta wannan abu, ba manzonsa ba ya haramta, to dole ne ka me ka wuya ka aikata. A duk lokacin da uwa ko uba suka ce da kai ka daina kaza, in dai ba Allah bane ba yace kai ko manzon shi yace kai, to dole kai musu biyayya. Wannan ita ce ka'ida. Idan uwa ko uba suka ce wani kai kaza, sai ka tsaya ka kalli wannan al'amari, shin ya ci karo da shari'a, ya saba ma Allah ko ya saba ma manzonsa? Idan bai saba ma Allah bai saba ma manzansa, to dole ne kai ma mahaifanka biyayya ka aikata wannan abin da suka ce ka yi. Idan suka ce ka daina kaza, sai ka tsaya ka kalli wannan abin da suka ce ka bari, shin abu ne wanda Allah ya umarce ka kai ko manzansa sallallahu alaihi wasallam? In Allah ne ya ce ayi ko manzansa ya ce ayi, to anan ba za ka musu biyayya ba, ka bar abin da Allah da manzanshi suka umarce ka. An gane ku? To dan haka kasancewar wannan ita ce ka'ida. Dan haka Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda, ya auri wata mata yana son ta yana kaunarta, amma mahaifinsa Umar baya son dan shi Abdullahi ya ci gaba da zama da wannan mata saboda wasu halaye nata waɗanda ba sa dacewa. Ya umarce shi da cewa ya sake ta. Ibnu Umar sai ya ki. Umar ya kai karan dan shi waje manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya fada masa yace, ya Rasulullahi, dana ya auri wata mata, na ce ya sake ta, yaki saki. Manzon Allah ya kira ya Abdullahi yace, maza ka bi umarnin babanka, saki wannan matar. Haka wani ya zo wajen Abu Darda yake ce masa, ina aure da mace, ina son ta, ina kaunarta, amma mahaifiyata ba ta son ta. Abu Darda sai yake ce masa, alwalidu awsadu abwabil janna fa hafiz in shi'ita aw bayye, yace abinda nake gaya maka, mahaifi wato shine fiyayyen kofa daga cikin kofofin aljanna, ma'ana ta hanyar biyayya ga mahaifa ake samun dacewa da aljanna a gobe kiyama. Dan manzon Allah ya faɗa a cikin wani hadisi yana cewa, ridallahi fi ridal walide walid, yarda Allah ana samun ta a cikin yarran mahaifa. In kai abinda mahaifanka za su yarda da kai su faranta zuciya, to za ka sami yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka fushin Allah yana cikin fushin mahaifa. Idan kai abinda ka fusata mahaifanka, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi fushi da kai. Hadisi ne sahihi wanda Sheikh Nasir Albani ya inganta shi a cikin silsila as-sahiha. Dan haka Abu Darda ya ce masa, alwalidu awsadu abwabil janna, yace mahaifi yace shine fiyayyen kofa ta aljanna. Yace in taka ta rage, in ka so ka kiyaye wannan kofa, in ka ga dama kuma ka tozartar da ita, ni dai na gaya maka. Kaga anan yana masa hannunka ne sanda cewa abinda mahaifiyarka ta maka umarni ka bita. Dan haka ya kamata ahlus sunna su bambanta da sauran jama'a ta fuskar biyayyen mahaifa. Ba komai ba abokan gaba suka samu hanyar da za su toshe wato sahana ruwa gudu, sahana mutane fahimtar gaskiya, sai suke cewa ai waɗannan mutanen wai sun ce wai uwa ambelof ce, sun maida wani, ya maida ma mahaifiyarta, wai gidauniya, wai ta madara, wai madarar da ta shayar da shi, wai ya kama mahaifinsa, wai kama mahaifiyar, wai jaki, wai wani, wai shine, wai ya rama mata, wai goyon da ta mishi. Dan Allah yaya za a yi hankali ya ɗauki haka? Hanya biyu suka bi wanda suka hana ruwa gudu. Hanya ta farko shine suke nuna ma mutane waɗannan makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne. Wallahi a zo a auna da mu da su wane ne masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na haƙiƙa. Mu muna kira abu manzon Allah, su suna kira abu wane. Kuma kaje duk wani majalisi na ahlus sunna ka zauna ka kirga kafin ka tashi akalla zaka ji amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati ya wuce a lissafa domin ahlus sunna banda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani babu abin da suke karantawa amma su kuma maganganun wa suke karantawa sannan shi soyayya a hakika koyi da biyayya wannan shine yake tabbatar da cewa kai masoyi ne ta inda ake gane masoyi na hakika shine masoyin da yake koyi da masoyinsa wanda ahlus sunna fama suke duk abin da za su aikata fama suke su sanya ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi domin su yi koyi da shi idan zama za ka yi sai ka tambaya ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zama yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tafiya yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cin abinci in zai ci abinci wace addu'a yake in zai yi kaza me yake kullun abinda ahlus sunna suke fama su dai su yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa yaya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yaya tufafinsa yake yaya kaza yake kullun abinda ahlus sunna suke ba suke koyi suke fama wannan kuma shine hakikanin su wanda ya ishe mu a misali yanzu ka dau daga cikin matasa idan wani matashi ga yana son wani mawaki yaya yake farko idan mawakin yana da wani aski irin askin mawakin zai kayan da wannan mawaki yake sawa su zai fama rayasa tafiyar da wannan mawaki yana watsa hannu shi ma haka zai yanzu masu kaunar dan kwallo Messi ba rigar shi ba suke saya suke sawa rigar da yake sawa mayokin da yake sawa ita suke sawa saboda sun san hakikanin so shine kai koyi da wanda kake so to ahlus sunna wa ma suke su yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kowace fuska in dai abu bai kebanta ba da shi to dan haka waɗannan hanyoyi guda biyu su ne suka bi kuma Allah zai tsira mu a ranar kiyama Allah zai yi shari'a saboda kalima ce wadda take mai muni kalima ce mai muni duk da cewa alhamdulillahi gaskiya wato ita gaskiya kamar yadda malamai suke cewa bunnubun na taki bunnuwa ce kamar yadda Hausawa suke cewa bunnubun na taki bunnuwa ce inuwa an gane ko inuwa ba yanda za a yi ka binne ta to haka gaskiya kamar yadda Hausawa suke faɗa cewa rana ce idan ta hudo tahin hannu baya kare ta duk tare-taren da ake yi har yau an yi ana famar a hana mutane su fahimci gaskiya a kullun gaba ake tunda da'awa ta sunna ta kunno kai a kullun gaba ake wannan kuma dama alƙawari ne na Allah duk wanda ya riƙe gaskiya ubangiji subhanahu wata'ala zai taimaka mishi yana tare da shi to dan haka dai mahaifa suna da kima suna da daraja suna da martaba dole ne da ya san kimar mahaifinsa mahaifarsa kuma duk wanda yake son ya gama lafiya a rayuwarsa ta duniya ya dace da aljanna a gobe kiyama hanya mai sauki shine bin mahaifa duk wanda yake son ya haɗu da wulakanci da kaskanci tun daga duniya kafin makomarsa lahira wala iyyazu billahi to hanya ce daya daya shine saba ma mahaifa za mu tashi kenan aya ta gaba a'udhu billahi minash shaitani rrajim qala allah azza wa jalla wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wabna sabili wa la tubadhir tabdhira إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تؤردن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا ترصدها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر innahu kana bi ibadihi khabiran basira ubangiji ta'ala ke cewa wa ati dhal qurba haqqa ubangiji ta'ala yace makusanta wato makusanci ka bashi haƙƙinsa duk wani ma'abucin kusaci da kai ubangiji ta'ala yace ka bashi haƙƙinsa ma'abucin kusaci anan malamai suka ce duk wani wanda kake da zumunta tsakaninka da shi ta bangaren uwa ko ta bangaren uba to ka tabbatar da cewa yana da haƙƙi akan ka dole ka bashi haƙƙinsa haƙƙinsa shine sadar zumunta ka ringa ziyarar su kana kyautata musu kana yi musu yan kyaututtuka kuma duk wani abin da suke da bukata da shi na agaji ka ce ka agaza musu waɗannan makusanta ko da ba musulmi bane to ka tabbatar da cewa akwai haƙƙi tsakaninka da su na sadar da zumunta kamar yanda Asma diyar Abubakar Allah ya kara mata yadda taje ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ya rasulullahi mahaifiyata ta zo tana buƙatar in taimaka mata alhali ko ba musulma bace manzon Allah sai ya ce ki sadar da zumunta tsakaninki da mahaifiyarki dan haka ubangiji ta'ala yace wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa uwa da uba ko da mushrikai ne ubangiji ta'ala yace ka abuce su da halin kyautatawa a nan duniya an gane ko duk abin da suka ce kai ko ka dina in dai ba saba ma Allah bane ko da mushrikai ne dole kai musu biyayya shine anan Allah yace wa atizal qurba haqqa ma'abucin kusaci ubangiji ta'ala yace ka bashi haƙƙinsa sai ya ce wal miskina miskini shi ma ka ba shi haƙƙinsa shi ne na taimakawa da za a yi masa an gane ko miskini maza Allah ya ce shi ma a ba shi haƙƙinsa menene haƙƙinsa shi ne a taimaka masa tare da cewa in an ce miskini galibin tunaninmu yakan koma zuwa ga waɗanda suke kewayawa cikin jama'a suke bara su ne miskinai a tunaninmu amma maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana miskini a hakika ba wanda yake kewayawa wanda in aka bashi doma ɗaya ko doma biyu zai yi gaba maza Allah ya ce a maza Allah ya ce miskini shine wanda yana da sana'a sana'ar shi ba ta wadatar da shi an gane ku amma kuma mutane ba sa gane cewa yana cikin tsanani balantana su taimaka masa wannan shine miskini mutum ne yana da ko ma'aikaci ne ko yana da sana'a ko yana da menene amma abin da yake samu baya wadatar shi shi da iyalinsa wannan miskini ne manzon Allah ya yi mana nunin cewa shi ne ya dace a taimaka masa a farko shi ne ya ce ba miskini ba ne wanda doma ɗaya ko doma biyu ko dabino ɗaya ko dabino biyu yakan maida shi manzo Allah ya ce shi miskini a hakika shi ne wanda yana da wani abu na juyawa amma baya wadata shi kuma jama'a ba sa fahimtar shi balantana su taimaka mishi saboda kamewa tunda ba zuwa ba zai yi tsiye ya roƙa ya ce a bashi to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne miskini to irin waɗannan ubangiji ta'ala ya yi umarnin cewa a taimaka musu su ma waɗanda suke kewayawa suke bara miskinai ne amma waɗannan wanda ake tare da su wannan su ne suka fi cancanta a taimaka musu saboda su waɗannan masu zagaye masu roƙon akwai wanda za ka same shi kai da ka bashi ya fi ka wadata ana faɗa akwai miskinin da wanda yake a cikin mabarata wanda yana da gida ya kusa goma a cikin wannan amma har yau bara ba su daina ba to dan haka kasancewar shi wannan miskini wanda ba shi da abin da zai wadace shi shi kuma ba zuwa ba zai yi bara ba idan har ta kama wani lokaci za a kwana da yunwa a wani da yunwa to shine yace wani miskina ubangiji ta'ala yace miskini wato ka bashi haƙƙinsa ma'ana ka taimaka masa wabnas sabili ubangiji ta'ala yace da baƙo dan wucewa an gane ku shine ibnu sabil kenan matafiyi musamman matafiyin da guzurin sa ya yanke to wannan a taimaka masa duk mutumin da ya zamanto yana kan tafiya to wannan a taimaka masa shi yasa zaka ga mutane musamman wallahi akwai al'adu da dabi'u wanda karantarwa ce ta addini wanda a yau yayi karanci a cikin jama'a da in aka ce mutum zai yi bulaguro zaka ga ƴan uwa da makwabta kowa yana kawo dan wani abu ya taimaka masa domin yayi guzuri akan tafiyar da zai yi kaga an ga an tabbata zai shiga cikin wani hali wanda yake na bulaguro kenan anan yana da buƙatar taimako a taimaka masa kuma musamman mutumin da yake cikin kan tafiya ya zo ya buƙaci cewa a taimaka masa to wannan yana da haƙƙin a taimaka masa duk da cewa da yawa jama'a sun maida abin yaudara sai mutum ya zo ya tashi ya ce matafiyi ne ko kuma marar lafiya ne ko kaza ne yana bukatar a taimaka masa ko an masa mutuwa babu likafani ko an masa kaza sun kawo marar lafiya likita inda in aka bi baya sai a tarar da abun ba haka bane kawai ya maida wannan salo ne wanda yake na roko na sana'a yanda zai tara dukiya to shi yasa ya kai jama'a wanda ma ya cancanta a bashi jama'a suke kauda kai ba dan komai ba to amma in an tabbata matafiyi ne yana bukatar a taimaka masa to wannan dole a taimaka masa ba na manta wani yazo yace shi matafiyi ne dan Central Africa ne daga Niamey wani ya bashi lambar waya ta yazo ya gaya mana yace tafiyar dalibi ne yana karatu a ina ne ga halin da yake ciki yanzu zai bi ta Chadi ya koma ina ne na yan uwa suka taimaka muka je har aka cira masa takarda takarda ashe sai ya koma ya je ya amshi kudin ta bayan haka kwana da kwanaki duk inda ka sani yana kewaya yana roƙon jama'a to kaga irin waɗannan abubuwa su suke toshe hanya na wanda ma ya cancanta a taimaka masa a ki taimaka masa shi ne anan Allah ya ce wabnas sabili wato dan wucewa kenan bako matafi ubangiji ta'ala ya ce shi ma ka bashi haƙƙinsa in ya nemi agaji a agaza masa ubangiji ta'ala sai ya ce wala tubazzir tabzira kada wato ka bannata dukiyar ka bannatarwa an gane ko idan aka ce at-tabzir wato shine bannatar da dukiya idan aka ce wato shine bannatar da dukiya kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda da aka masa tambaya game da wannan kalima sai ya ce infaqul mali fi ghairi haqqi ciyar da dukiya ba inda ya dace a ci ba wannan a ciyar da ita wannan shine almubazzaranci dire da dala idan ka dauka ka saka ta inda Allah bai ce a saka ba wannan almubazzaranci ne wannan dala da ka tozartar da ita sai Allah ya tambaye ka a ranar kiyama saboda dukiya amana ce dole ka tattala ta dole ka kiyaye ta kada ka sake ka kashe dala sai a inda Allah subhanahu wataala ya umarni a kashe kada ka kashe ka sake daidai da dala ka sanya ta a hanya ta sabon Allah shine an gane ko kenan anan kashe dukiya a kan hanya wadda ta saba ma shari'a wannan shine almubazzaranci amma inda mutum zai kashe dukiyarsa gaba daya a kan hanyar da ta dace a shari'a to wannan ba a kiran shi almubazzaranci ba almubazzaranci ba ne sai dai kuma wani lokaci yakan zama israf shi ma israf kuma haramu ne idan aka ce al-israf shine ka ciyar da dukiya ciyarwa wadda ta wuce ka'ida a inda Allah ya halitta misali in abinci ne za a yi a kashi a yi abincin da za a zubar da shi wanda ya wuce bukata wannan almubazzaranci ne an gane ku almubazzaranci ne maimakon ga abin da zai wadata sai a yi abin da ya wuce haka shine wato shuba yake cewa na kasance ina tafiya da Abu Ishaq a wani titi daga cikin titinan birnin Kufa Abu Ishaq wato sai ya isa kofar wani gida sai ya ga gidan an shafe shi da siminti an masa fenti sai yake cewa haza tabzir yace wannan almubazzaranci ne to wannan inda ya ga irin gine-ginen da ake a yau me zai fada siminti fajal lafiyo ne ya ga an shafe kofar gida yake cewa wannan almubazzaranci ne an gane ku to lalle kasancewar shi in aka ce almubazzaranci dai ka'ida ciyar da dukiya a inda Allah bai ce a ciyar ba ma'ana saka dukiya a hanya ta saba ma ubangiji wannan almubazzaranci ne shi kuma kamar misali akan abin da ya halatta ka kashe dukiyar da ta wuce ka'ida wannan ana kiran shi al-israf shi ma wannan haramun ne kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin kar ku wuce gona da iri a wajen ciyar da dukiyar ku ubangiji ta'ala baya son mabannata masu wuce gona da iri dan haka duk abin da za ka yi ka yi daidai wa daidai dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a cewa ya Allah ka sanya arzikin Muhammad ya zamanto daidai wa daida babu kenan shi ba talauci ba shi kuma ba wadata ba saboda wadata ita take sanya mutun yayi shishigi ya wuce gona da iri to koda Allah ya wadatar da kai duk abin da za ka yi ka yi daidai wa daida ka yi abu wanda yake bakin gurgudo kar ka yi abin da ya wuce ka'ida yanzu misali kamar misali mutumin da albashinsa bai wuce ba jikka dari ya zo ya yi complain na jikka dari ko na jikka 50 ya sa kaga ai akwai israfi ana akwai wuce gona da iri wannan kuma ba komai yake kai mutumin nan illa wauta da rashin tsinkaye komai ka zai amma yanzu misali mutumin da yake da albashi jika 500 ko jika 300 ko jika 400 ko jika 100 wannan ko sama da haka dan yayi complain na jika 50 wannan yana iya ba yana da halin da zai iya yi to dan haka shine anan Ubangiji ta'ala dai ya haramta mana almubazziranci shine yace wala tubazzir tabzira kada ka bannata dukiya bannatawa ma'ana kada ka saka dukiyarka akan hanya ta saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai yace innal mubazzirina lalle wato masu almubazziranci masu bannata dukiya kanu ikhwana shayatin Ubangiji ta'ala ya ce sun zamantu ɗan uwan shaidanu ne ma'ana mataimakansu ne majibintan lamarinsu ne domin larabawa suna faɗa ga duk wanda ya lazanci ɗabi'u da halayen wasu sukan ce fulanun wato aku fulan wani ɗan uwan wani kenan misali ya bi hali da ɗabi'a irin nashi ɓannatar da dukiya ɗabi'a ce da hali ne wanda yake na shaidanu don haka a nan masu almubazziranci Ubangiji ta'ala ya ce kanu ikhwana shayatin sun zamanto ɗan uwan shaidanu an gane ko masoyansu ne kenan masu bin tafarkinsu ne sai ya ce wa kana shaytanu li rabbihi kafura shaidani ko ya kasance ga ubangijinsa kafuran mai butulci ne mai kafirci ne wa kana shaytanu ubangiji ta'ala ya ce shaidani ya kasance kafuran wato mai matukar butulci ne li rabbihi ga ubangijinsa wa imma turidanna ankum ibtigha'a rahmatin min rabbik ubangiji ta'ala yace idan zaka kauda ma mabukata fuska zaka kauda musu kai ibtigha'a rahmatin min rabbika dan neman arziki daga wajen jiran arziki daga wajen ubangijinka tarjuha da kake kauna kake kwadayin Allah ya wadatar da kai ka samu abinda zaka taimaka ma mabukata ubangiji ta'ala yace kada ka kauda musu kai hakanan an gane ku ba tare da ka faɗa musu wata faɗa wadda take faranta zuciya shine yace fa kullahum qawlan maysura ka faɗa musu faɗa wadda take mai laushi wadda za ta faranta zuciyarsu wanda malamai suna faɗa su da yawa mabukata sukan zo su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan babu abin da zai ba su sai ya kauda kai dan jin kunya ikyanis Ubangiji ta'ala sai ya hane shi game da haka yace wa in ma turidanna anhum idan zaka kauda musu kai kenan mabukata waɗanda suka nemi cewa ka taimaka musu ibtigha'a rahmatin min rabbik dan jiran arziki daga wajen ubangijinka tarjuha wanda kake kauna rahma anan abinda ake nihi da arziki ake ne ibtigha'a rahmatin min rabbika dan jiran wato arziki daga wajen ubangijinka tarjuha da kake kaunar Allah ya wadatar da kai domin ka taimaka musu to kada ka kauda kai ka kyale su haka ubangiji ta'ala yace fa kullahum qawlan maysura ka fada musu fada wadda take mai laushi ma'ana kai musu alƙawarin cewa in an samu za a taimaka muku wasu malamai suka ce shine da zaka ce musu yarzuquna Allahu wa iyyak Allah ya azurta mu da kai kamar yanda a Hausa ake cewa wato Allah ya bada gaba an gane ku duk da cewa wannan amradi ne suke fada idan almajiri yayi bara babu abinda za a bashi sai a ce Allah ya bada gaba abinda ake nihi da Allah ya bada gaba addu'a ce ake masa kenan nan ne bai dace ba Allah ya sa a gaba ya dace an gane wannan kuma tafi akan cewa a ce masa Allah ya bada hakuri duk da cewa in an ce masa Allah ya bada hakurin shi ma ba laifi bane ba kenan koda bai samu ba Allah ya azurta shi da hakurin ya dangana duk da cewa su mabaratan wani lokaci fada suke yin an ce Allah ya bada hakuri to shine anan Allah ya yi umarnin kenan in har mabukaci ya zo ya nemi ka taimaka masa baka da halin taimakawa kar ka juya masa fuska ka manta da shi ubangiji ta'ala ya ce fa kullahum qawlan maysura ka fada musu fada wadda take mai sauki mai laushi wadda za ta faranta musu zuciya an gane ko in baka a wannan lokaci wanda ya cancanta ka taimaka masa ne to kai masa alƙawari in Allah ya hure ma taimaka sai ya ce wala taj'al yadaka maglulatan ila unukik ubangiji ta'ala ya ce kada ka maida hannunka ya zamanto abun kukuncewa zuwa wuyanka an gane ku ni Allah yake nihi ma'ana kar ka maida hannunka kamar an sanya su cikin kukumi an daure da wuya haka ya zamanto baka ciruwa baka bambaruwa baka taimakawa shine yace wala taj'al yadaka kada ka maida hannunka maglulatan ya zamanto abin kukuncewa ila unukika zuwa wuyanka an hada da wuya an daure kamar yanda in an kama fursuna a fagen daga za a hada hannu da wuya da sarka a hada hannuwa da wuya a daure ubangiji ta'ala yace wala tabsuduha kullal basdi kuma kada ka shimfida hannunka matukar shimfidawa duk abin da ya shigo hannunka ka kakkabe ka meka ma jama'a kar ka zamanto haka shi musulunci tawazu ne yake bukata aunawa kar ka zama maruwaci kuma kar ka zama kyautar ka ta wuce duk abin da ka samu gaba ɗaya ka dauka ka meka ubangiji ta'ala yace fataqa'u da maluman mahsura sai ka zamanto abin zargi an gane ko in mabukata sun nemi a taimaka musu ka ki taimakawa in ka zama maruwaci sai ka zama abin zargi a cikin jama'a haka kenan in ka zamanto mai shimfida hannu matukar shimfidawa duk abin da ya shigo hannunka ka kakkabe ka meka ma jama'a to wata rana kai ma roƙon zaka in kai roƙon kuma zargin ka za a yi wannan inda ya tattala abin da yake da ai ba zai kai ba zuwa wannan hali har ka zo kana roƙon jama'a ubangiji ta'ala sai ya ce fataqa'uda sai ka zamanto maluman abin zargi a cikin jama'a mahsura abin yankewa kowa ya kaulace ya barka kaga in mutun ya zama maruwaci jama'a za su nisance shi haka idan mutun ya zamanto duk abin da ya shigo hannunsa zai karkabe ya leka to ran da ya zamanto babu komai a hannun shi hannun jama'a za su nisance shi su yanke da shi to dan haka kenan ba a musulunci abin da yake bukata ba a bukatar mutun ya wuce gona da iri kuma ba a bukatar ya kasa kai inda ake bukatar akai kenan kar ka zama maruwaci kuma kar ka zamanto mai bannatar da duk abin da ka samu gaba ɗaya ka meka shi wannan sai in imaninka ya kai imani wannan duk abin da ka mallaka kana iya sadaukantar da shi kamar yadda Abubakar Allah ya kara masa yadda ya sadaukantar da dukiyar shi amma duk da haka Abubakar yana da kokarin kuma ya je yayi sana'a shine sai ya ce inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u lalle ubangijinka shi yake shimfida arziki liman yasha'u ga wanda ya so daga cikin bayansa waya kadir kuma shi ke kuntata ma wanda ya ga dama ya talautar da shi da wanda Allah ya shimfida masa arziki da wanda Allah ya kuntata masa wannan duka Allah ya yi ne saboda wata hikima ta shi in kaga mutun Allah ya wadatar da shi to akwai hikima ta Ubangiji Subhanahu wataala da ta sa Allah ya wadatar da shi idan kaga mutun Allah ya kuntata masa yana cikin rayuwa kuntatacciya to wannan akwai hikima ta Ubangiji Subhanahu wataala sai yace innahu kana bi ibadihi khabiran basira lalle Ubangiji ta'ala ya zamanto game da bayinsa khabiran wato masani ne basira kuma mai gani ne game da ayyukansu da halayensu saboda duk abin da Allah ya akwai hikima da wanda aka wadatar ga wanda aka kuntata akwai hikima kamar yanda yake cewa walau basadallahu rizqa li ibadihi labagaw fil ardi walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha yake cewa walau basadallahu rizqa li ibadihi da Allah zai shimfida ma bayinsa arziki kowa a wadatar da shi ubangiji ta'ala yace labagaw fil ardi da sun ketare iyaka aban kasa sun ringa zaluntar juna kaga ai in aka ce kowa ya zama mawadaci ba wanda zai sadda kai ya ma wani aiki a biya shi kowa mawadaci ne dan haka duk inda wadata ta yi yawa kowa ya zama mawadaci ne to rayuwa ba ta tafiya dan haka hikima ta Ubangiji Subhanahu wataala sai ya tsara bayinsa wasu mawadata wasu talakawa dan junanmu ya muri juna shine sai yace walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha sanadi ubangiji ta'ala yana saukar da arziki da gwalgwadan wato yanda yaso gabayansa don haka malamai suke cewa hikima ta Ubangiji inda a ce wani za a bashi arziki to bayan da za a yi daidaita akan tafarki madaidaici zai fandare wani ko in ba a wadatar da shi ba zai iya fandarewa kamar yanda malamai suka ce kalli marar lafiya likita yakan hana marar lafiya shan cin wani abu wasu abubuwa bangaren abinci ko abin sha wanda inda zai ci wannan abin da likita ya hana shi ko abin sha wanda likita ya hana shi to zai iya janyo masa illa a jiki ya halakar da shi to haka su bayi wanda Allah ya wadatar da shi ya wadatar da shi da hikima inda za a dora masa talauci to wannan ba zai iya kai labari ba shi ma wanda Allah ya talautar da shi ya talautar da shi da hikima in an bashi wadata zai iya kauce ma tafarki wanda yake madidici to shine yace innahu kana bi ibadihi khabiran basira lalle Ubangiji ta'ala ya kasance wato masani ne game da bayinsa kuma mai gani ne yana ganin su yana ganin me suke aikatawa kuma yana da iko akan kama su nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana wata irguwa ta yi tambaya game da cewa wace addu'a ce ya kamata mace ta yi bayan ta yi aure cewa Allah ya albarkace ta lalle ba mu san ba wata addu'a ke bantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka kofa ce a bude duk wata addu'a da ta sani ya dace ta yi da sunan cewa Allah ya sanya albarka akan wannan aure nata Allah ya ba su zuri'a ta gari ya wadatar da su da dukiya ta halaka sannan kuma ta nemi bayani game da ladubba na ci da sha ladubba na ci da sha suna da yawa darasi ne mai zaman kansa akwai ladubba kafin fara abinci akwai ladubba waɗanda suke kasancewa tsake tsakin cin abinci akwai waɗanda suke kasancewa bayan gama cin abinci kafin cin abinci ladabi 11 ke akwai tsake tsakin cin abinci akwai ladabi wajen guda 30 da wani abu bayan gama cin abinci akwai ladubba 12 sannan ladabi na sha shi kansa kusan ladabi 20 da wani abu ke akwai wani lokaci mun taba yin bayani takaitacce akan su dan haka kenan wannan abu ne wanda yana buƙatar darasi na musamman اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك